أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Imam Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata insha Allah. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma musamman ƙarerake waɗanda shari'ar musulunci ya nuna sun halatta kuma ba haramun bane sannan ba zunubi bane sannan Allah subhanahu wataala ba zai kama mutum ba akan su saboda me saboda maslahohi wanda suke da gayan muhimmanci wanda suke dauke da shi wanda shari'ar musulunci ya mulahazan su kuma ya itibarin su kuma ya umarni ga musulmi ya kasance a matsayin koyarwa na addinin musulunci sun kiyaye wannan janibi. Muyi bayani kan cewa lazim ne ya kasance mutum ya san haka domin kada ya kasance ya ji ya kauda kai dangane da wannan maslahohi alhali maslahohi ne wanda suke da matukar muhimmanci a cikin koyarwa na addinin musulunci kuma addinin musulunci yana bukatar ya kasance musulmi ya yi kokarin ganin cewa ta kowane hali ya yi kiyaye waɗannan maslahohi din. Daga cikin su mu ambacewa mutum zai yi ƙarya saboda ya kasance ya yi sulhu tsakanin mutane guda biyu ko kuma a halin yaki tsakanin musulmi da kafirai ya kasance musulmi ya yi ƙarya domin ya zamanto ya yaudare kafiri wannan ba ya da wani matsala. Hakanan abin da ya shahi mutum ya yi ma iyalinsa ƙarya domin ya zamanto ya gamsar da su wannan ba ya da wani matsala. To hakanan za mu iya ganin ruwayoyi da suka yi bayani dangane da waɗannan maƙasid da muka ambata wannan manhohi guda uku wanda ƙarya ya halatta a cikinsu. Za mu iya ganin cewa mafi ruwayoyin da suka yi bayani a kai sun takaita dangane da waɗannan maƙasid wannan manufofi guda uku. Amma hakikatan akwai wasu maƙasid wanda za su iya kasancewa sun yi waɗannan maƙasid ɗin maslaha a mahanga na shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci. Amma hadisan ba su yi bayani a kansu ba. Saboda kenan za mu iya ganin kenan idan ya kasance addinin musulunci ya halatta ƙarya a cikin waɗannan maslahohi guda uku kenan in akwai wasu maslahohi wanda suka yi waɗannan to in babil aula ya kasance kenan ya halata kamar yadda zamu iya ganin ire-iren wannan a cikin shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci. Saboda haka muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi haramcin kece alfarman mumini ko kuma tona asirin mumini ko kuma bayyana ababen da suka shahi aibobi nashi ko kuma wasu ababe wanda ya aikata na zunubi wanda yake mutum kawai ya sani ya san da su wani bai san da su ba. Riwaya sun nuna haramun ne ya kasance mutum ya bayyana ya tona asirin mumini kenan ire-iren waɗannan abubuwan da za a ce an tambaye mutum dangane da asirin mumini ko kuma aibobin wani mumini ko kuma wasu ababe da ake tsammani yana aikatawa na alfasha koda mutum ya sani bai kamata ya zamanto bai ce ya sani wajibi ne ce bai sani ba cewan shi bai sani ba alhali ya sani zahirin shi ana ai gani abu ne wanda yake ƙarya amma shari'ar musulunci ya ce babu laifi akan wannan saboda me saboda kiyaye alfarman mumini da kuma darajar mumini da kuma sirrin mumini wani shari'ar musulunci ke ganin shi a matsayin maslaha ne wanda yake da matukan muhimmanci. Ire-iren bayanan suna nan kamar abinda malaman akhlaq suka bayyana cikin littafin akhlaq alla misali suna cewa fa in akhazahu zalimun wa sa'alahu an malihi falahu an yunkir da za a ce wani azalimi zai tare ka akan hanya yana son ya kwace maka dukiyanka ya tambaye ka kana da kuɗi bai kamata ka ce kana da kuɗi ba saboda in ka ce kana da kuɗi zai kwace saboda kaza ka ci baka da kuɗi alhali kana da shi zahirin wannan maganan naka ƙarya ne amma shari'ar musulunci ya baka wannan dama din saboda me saboda kiyaye dukiyanka zaka amfani da dukiyanka, zaka rayu da dukiyanka, wannan yana dauke da masalih da daman gaske saboda shari'ar musulunci ce, kuma zaka yi kai kariya saboda ka kare dukiyanka. Wa in akhazahu sultanun wa sa'alahu an fahishatin irtaqabaha bainahu wa bain Allah falahu an yunkir. Hakan da za a ce shugaba ne ya kama ka yake tambayan ka dangane da alfasha da ka aikata, cewa ka aikata ko baka aikata ba, wanda yake wannan alfashan tsakaninka da Allah subhanahu wataala ne, ba wanda ya sani da shi. Bai kamata ka ce eh ka aikata ba, don ya tambaye ka cewa tsakaninka da Allah kana yi kai ƙarya ka inkari ka ce kai baka aikata ba, shikenan sai zamanto ka kubuta daga sharrinsa. To wannan kenan zai kasance ya halatta. Wa in su'ila amma ya'lamuhu an aibi akhihi aw sirrihi falahu ankirahu. Hakan da an tambaye ka dangane da aibin dan uwanka ko kuma sirrin shi, lazumi ya kasance kenan ka inkari ka ce baka sani ba, koda ka sani. ولو وقع بين اثنين فساد فله ان يكذب توصلا الى الاصلاح بينهما. هكذا da za a ce mutum zai kasance da zai kasance wani fasadi ya abu tsakanin mutane guda biyu, wannan abin zai kai su zuwa ga batawa da adawa tsakanin su. Wannan kana da dama ya kasance kai ƙarya, domin zamanto kai tawassuli da wannan ƙarya din ya zamanto kai islahi tsakanin su, wannan bai haramta ba a cikin addinin musulunci, kuma addinin musulunci ya umarni da haka. Saboda haka ire-iren waɗannan suna da daman gaske. Wa in kanat imra'atuhu la tuti'uhu illa bi wa'di ma la yaqdiru alayhi. Hakanan kuma idan ya kasance matarka ba za ta yi biyayya gare ka ba, sai ka mata alƙawarin abin da baka da iko akan shi, ka mata ƙarya kenan akan shi. Yajuzu an ya'ida ha fil hal tatiban liqalbiha. Wannan ya dace kasance waji ya halatta kenan kasance ka mata alƙawali nan take, domin me domin zaman to ka dada da mata zuciyarta. Wa illam yakun sadiqan fi wa'dihi, koda ko ka kasance cikin alƙawalin da ka daukan mata ba da gaske kake ba, kuma baka da niyya zaman to ka cika wannan alƙawalin, kawai kai ne saboda zaman to ka kwantar mata da hankali saboda ko kuma ya zamanto saboda ka dada da mata zuciyarta. Saboda haka wannan baya da matsala. Hakanan wa yulhaqu bin nisa as-sibyan, ana riskar da yara kankana su ma zuwa ga mata, wani lokaci diyanka za su maka kuka, za su ce sai ka musu wani abu ko su tambaye ka za ka musu abu kaza da sauransu, sai zamanto baka da wannan iko, ya za ka yi kenan. Fa inna as-sabiyya idha lam yargab fi ma yu'mar bihi min al-kitaba wa ghayriha illa bi wa'din aw wa'id wa takhwif kana dhalika ja'izan. Ko kuma ya kasance wani lokaci yaro ana son yayi karatu, ya koyi rubutu, ya koyi qira'a, amma bai da kwazon yin haka, sai zamanto an kwadaita masa yin karatun ko koyon rubutu da qira'a din ta hanyar yi masa alƙawali, ai masa alƙawali, kuma zamanto an tsoratar da shi, amma tsoratarwa ba irin tsoratarwa wanda yake firgitarwa ba sosai, tsoratarwa wanda yake ladabtarwa kuma wanda ba zai tada hankalin yaro ba, a ce in ba kai kaza ba zan maka kaza, misali yaro zai ji tsoro. Ko kuma ka ce in kai karatu, misali zan sai maka keke, zan maka abin da kake so, misali. Wannan koda kuma a cikin zuciyarka baka son kai, kana son da yake kwadaitar da shi ne yayi karatu din, saboda maslahan yin karatu din shari'a musulunci ya nuna wannan ya halatta bai da matsala. Wa illam yakun fi niyyatihi alwafa bi, koda ko ya kasance bai da cikin niyyar shi, bai da niyyar zamanto ya cika wannan alƙawali din. Wa kadha law takaddara minhu insanun wa kana la yatibu qalbuhu illa bil i'tizar ilayhi bi inkari dhanbin wa izhari ziyadati tawaddud. Hakanan kuma lokacin da kaga wani mutum alaka tana son ta gurbace tsakaninku da shi saboda wani abu wanda ya ji dangane da kai, kana bukatar ya zamanto ka zo ka masa i'tizari, ko kuma ya zamanto ka masa alƙawla na nuna soyayya gare shi, ko ka bayyana masa tsarin soyayya koda ko a cikin zuciyanka babu wannan saboda ya zamanto ka kawar da wannan hadawar da take so ta je zamanto ta mamaye kuma ta bata alakan da akwai tsakaninku da shi wannan shari'ar musulunci ya nuna babu matsala a kansu kuma koyarwa na addinin musulunci ya nuna babu matsala a kansu saboda maslahoyin da suke dauke da shi sai kasance kenan mutum ya yi amfani da ƙarya domin ya zamanto ya cimma wannan maslaha din shari'ar musulunci bai ki haka ba bai inkarin haka ba ya halatta haka kuma kamar da muka yi bayani sanin waɗannan abubuwa yana da muhimmanci sosan gaske saboda gudun kada ya zamanto mutum ya fawwata wata maslaha wanda shari'ar musulunci ma bai dace zamanto ya fawwata ta ba tunda dai baya da wani hanya wanda zai samar da ita sai ta wannan hanya din saboda haka babu matsala a kansa kenan wannan zamu iya ganin ababe ne wanda shari'ar musulunci ya toge ababe ne wanda shari'ar musulunci istisna'in su ba su shiga cikin mafhumin ƙarya ko kuma ma'anan ƙarya irin wanda yake na hakika wanda ya haramta wanda Allah subhanahu wata'ala zai ikuba akan shi kuma zai hisabi akan shi ran tashin kiyama saboda haka sanin haka yana da muhimmanci kenan zamu iya cewa a takaice cikin waɗannan bayanai wanda muka yi bayani kamar yadda malaman akhlaq suka bayyana والحاصل أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز لوكتن متن زي كسانشي يا هي قريا دومي زمانتو يا تنكدي وني ابو وند زي تشوتار دشي كو كuma ya tunkude wani sharri wani sawan ya kasance shi ne zai cutar ko wani shi mu'mini aw fasadin ko kuma ya hai domin ya kawar da wani fasadi wannan ya kasance ja'iz ya halatta a cikin shari'ar musulunci baya da wani matsala amma da sharadi shine suke cewa bi sharti sihhatil qasd lazim ne ya kasance niyyar shi manuhan shi ya kasance ya inganta in ya kasance manuhan shi bai inganta ba wannan zai kasance akwai matsala a cikin wannan ƙaryan nashi sai kasance za a rubuta mishi haqiqatan a matsayin ƙarya wa qad warada anna al-kadhiba al-mubah yuktab wa yuhasab alayhi litashih qasdihi fa in kana qasduhu sahihan yu'fa anhu wa illa yu'akhaz bihi yazo cikin riwayo al-misali akwai riwaya cikin biharul anwar cikin mujalladina 72 shahina 251 hakanan zuwa shahi 264 babin ƙarya hakanan yazo cikin litafin mahajjatul bayda a mujalladina 5 shahi na 247 riwaya wanda yake nuna kan cewa ƙarya wanda yake ya halatta irin wanda muka ambata cikin darussan da suka gabata kan ƙaryarkin da suka halasta kan cewa wannan ƙarya za a rubuta shi za a rubuta shi kuma za a yi hisabi akan shi amma meye manufan rubuta wannan ƙarya din sannan kuma menene manufan yin hisabi akan wannan ƙarya din saboda haƙiƙar da wannan sharadi din ne wanda malaman akhlaq suka yi istifada a cikin wannan riwaya shine litashih qasdihi domin a inganta a bincika ingancin manufan shi na yin wannan ƙarya din wanda ya halatta fa in kana qasduhu sastuhu yufa anhu wa illa yu'akhaz bihi in ya kasance manuhan da yasa yi wannan ƙarya din wanda ya halatta ya kasance manuha ne ingantacce to shikenan sai kasance yufa anhu sai zamanto an masa gafara wa illa in kuma ya kasance wannan manufan da yasa yi wannan ƙarya din da ya halatta ba manuha bane ingantacce shikenan sai kasance yu akhaz bihi sai a kama shi da wannan laifi din a masa hukuma akan wannan laifi din kenan kiyaye wannan sharadi din yana da muhimmanci cikin wannan ƙarya dake menene manuhan ka na yin wannan ƙarya din wanda ya halatta in waqi'an saboda maslaha din ne kake son ka cimma wanda addinin musulunci shi ma ya hanga ya halatta wannan ƙarya din to shikenan ƙaryan naka ya inganta in ya kasance kuma saboda wasu masalihi ne na daban wanda kai kake so ka cimma na kashin kanka kai wannan ƙarya din to zai kasance kenan za a kama ka akan shi kinan fayan bagi an yashtahida fi tashihi qasdihi ya kamata ya kasance yayi kokari wurin ganin cewa ya ingantar da manuhan shi a cikin yin wannan ƙarya din wa an yahtariza anhu ma lam yuttar ilayhi sannan mutum yayi kokarin iya gurgurdo ganin cewa ya nisanci ire-iren waɗannan ƙarirake in dai bai kasance ba an tilasta shi akan yansu wato bai da wani hanya wanda zai samar da wannan maslaha wanda addinin musulunci yake hankoro sai ta hanyar wannan ƙarya din saboda kenan a wannan lokacin ma koda ya kasance tilas akan shi menene ya dace zaman toye shine wa yaqtasira fihi ala haddil wajib ya zaman toya iktisari ya takaitu akan haddin wajibci abinda ya zaman to wajibi kawai zaman to ya tsaya akan shi kada ya wuce wannan wala yataadda ila ma yustagna anhu kada ya zaman to ya ketar iyaka zuwa ga abinda zai iya yi wa ya zaman to an wadato daga barin shi in har maslahan da kake hankuri zai iya haƙaƙa ta hanyar gaskiya wani nau'i na gaskiya kuma menene nisban shi ya hide ya zaman to kai ƙarya din kenan ka rika duban abin da yake da muhimmanci zuwa ga abin da yake mafi muhimmanci saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala zai kare mu daga wannan mummunan zunubi na ƙarya ya sanya mu cikin bayansa wanda suke riayan shari'an shi kuma suke kiyaye ɗabi'unsu suke kyautata ɗabi'unsu suke yakan miyagun ɗabi'u domin ya kasance sun samu sa'ada wanda yake na duniya da na lahira da fatan Allah subhanahu wataala an fanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin